الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهلرة مجلس منكرة للتاف المقدمة العزية تكين فقه مذهب المالكية وانا لانات الهميس وهدو قوات الصفر shekarar hijira 1441 wanda kuma ya zo daidai da 3 ga watan 10 shekara ta 2019 miladiya duk da cewa mun dade ba mu yi wannan karatu ba yayin na kyautata zaton zamu tashi a sabon fasali ne amma wanne na faslun fil masyi ala al khuffain fasalin da zai muna magana a cikin masalar shafa akan khuffi guda biyu al khuffain ko al khuffani khuffi guda biyu guda daya ana ce masa al khuff da Hausa ana ce masa khuffi da haka ne ya shahara shi khuffi wani takalmi ne na fata wanda ake sakawa a kafa yana zarce idan sawu bisa al'adar larabawa suna amfani da shi kamar safa mu a yanzu amma ba shi ne asalin takalmi na huldar tafiye-tafiye ba kamar yadda safa take kaga mutum ba zai sa safa ya tafiya da kafa a haka ba sai ya sa ta cikin takalmi to haka khuffi ke mu'amalar khuffi shi sa har yanzu za ka rika ganin su a masallatai da khuffi musamman masallacin haramin makka za ka iya ganin wasu da kufi a kafarsu suna tafiya a cikin masallaci saboda mu'amalar safa ake masa ba mu'amalar takalmi ba to shi wannan kufi kasancewar sun saba ta'amuli da shi a waccan lokacin yasa har shari'a ta yi wani rangwame a kan al'amarinsa kuma ba don komai ba sai dan la'akari da saka shi da cire shi akwai nau'i na mashakka akwai nau'i na wahala saka shi da cire shi wannan ita ce illa ko sababi da ya sanya rangwame akan shafar kofi duka kaiwa da komowar matsalar shafa akan khuffi za ta tike ne akan la'akari da wahalar sakawa da cirewa shari'a ta yi la'akari da wahalar saka shi da wahalar cire shi yasa ta yi rangwame fahimtar wannan zai takaita wa mutum a fahimtar al'amarin kuma dole zai takaita sharuɗa na wannan kofin sabanin yadda malikiya suka ginda sharuɗa kusan guda 8-12 akan shafan kofi wanda waɗannan sharuɗa wasu daga cikinsu sun sabawa asalin illar da ta sa aka yi la'akari da ita aka yi rangwame dangane da shafa kan khuffi to shi wannan khuffi dai a kafa ne ake saka shi bisa al'adar Larabawa. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yakan yi mu'amala da kufi, yakan sa kufi. Wasu daga cikin sahabbai sukan sa kufi. Da haka shari'a ta zo da magana akan kufi har ya kai ga hadisan da suka zo akan tabbatar da shafa akan kufi. A musulunci sun kai adadi haddi iyaka na tawaturi, amma tawaturi ma'anawi ba tawaturi abinan ba lafzi ba. Yawa tawatarat tawaturan ma'anawiyyan, hadisan da suka zo akan shafa akan kufi sun yi tawaturi na ma'ana. Ma'anar tawaturi na ma'ana shine lafazin ba iri ɗaya bane. An ji manzo Allah sallama ya ce kaza akan kofi, misali mazaunin gida yana da rangwamen shafa akan kofi yini ɗaya da dare ɗaya, matafiyi kwana uku da dare rakinsu. Hakan nan manzo Allah sallama ya sanya kofi a ƙafar shi, kamar yadda wani sahabi Anas ibn Malik yake cewa na yunƙura zan cire kofi a ƙafarsa sai ya ce bar su, na saka su da tsarkinsu. Ko Anas ko wani cikin sahabbai. Da sauran hadisai da suka zo wanda suke nuna shafa akan kofi ko a aikace ko kuma a zance ko kuma a takariri, sai ya zama idan an dunkule abubuwan da suka shafi shafan kofi wanda suka zo a hadisi, to yawansu ya kai haddin tawaturi. To kuma dukkan abin da mas'alarsa ta kai haddin tawaturi a musulunci, to bisa al'adar malamai ta ilimi shine wato yadda da wannan abun ya zama laruri, ya zama dole. Inkarinsa ko kore shi kamar inkarin aya ce daga Alkur'ani mai girma. Shi yasa inkarin abin da ya tabbata da tawaturi yana kai ga mutum zuwa ga kafirci. Wannan yasa wasu mas'alolin suke bayyana a babin aqida. Yanzu kamar shafa kan kufi za ka samu a wasu daga cikin littafin aqida, in ba na manta ba mun karanta a sharh sunna na al-Imam al-Barbahari Abu al-Hasan. Ba dan komai ba, sai dan wasu littafin sunna duka shafa kan kufi ya zo. Ba dan komai ba, sai dan inkarin shafa akan kufi, wato kamar ƙaryata abin da ya tabbata ne a addini ta hanyar larura. Domin akwai shi ma kansa ilimi kala biyu ne, akwai al-ilmun nazari, akwai al-ilmun daruri. Al-ilmun nazari ilimin da yake tabbata ta hanyar ijtihadi, za a iya samun sabani a kansa. Amma al-ilmun daruri ilimin larura shine ilimin da yake zuwa wa musulmai ba su da dalilin kawar da shi, wato ba ijtihadi ba zai yi aiki akan wannan abun ba, haka ne yake ya riga da ya tabbata. Musun sama kafirci. Misalin salolin nan guda biyar, inda ba ma jiran ijtihadi a ce wani ya ijtihadi don ya gano salolin nan biyar ne ko shida ne ko bakwai ne, ba a bukatan wannan. Rakawo'in magariba uku ne, ba a bukatan ijtihadi, an gama. Inkarin su kafirci ne. To haka ilimin abin da ya zo ta hanyar tawaturi, irin wannan ilimin shafa akan kufi sananne ne a wajen musulmai, irin yadda suka san yin waccikinsu. Ba musulmin da za ka ce masa shafa akan kufi bai san shafa akan kufi ba, sai dai in dama ya jahilci har sallah. Amma in ba haka ba, ya san shafa akan kufi, sai dai ba lallai ya san mas'alolin da suke cikin shafa akan kufi ba, amma ya san shafa akan kufi a musulunci. Malam ya ce lilmashi alaihi thamaniyatu shurut, shafa akan kufi yana da sharuɗa guda takwas. Na ce muku har sha biyu malikiya suka kai shafa akan kufi, kuma shi ma malam ɗin ya doshi sha biyu, ya shigar da wasu ne cikin wasu. Ya ce shafa akan kufi yana da sharuɗa guda takwas. Kun san me sharaɗi tuntuni? abinda in babu shi aiki baya inganta, koda kuwa inda shi aikin bai zama dole ba, dan sharadin ya samu to ba lallai a samu aikin ba, amma dai aikin ba zai yiwu ba, ba zai inganta ba sai da sharadin. Duk abin da aka ce masa sharadi, to wannan shine ma'anarsa. In an ce alwala sharadi ne na sallah, to abin da ake nufi kenan sallah ba za ta yiwu ba in babu alwala. Amma kuma dan an yi alwala sallah ba ta zama dole. Yanzu mutum kawai zai yi alwala sai a ce dole sai ya yi sallah, a ita dai sallah ba za ta yiwu ba sai da alwala. Amma ba ce aka yi kuma ka yi alwala dole sai ka yi sallah ba. To shi haka sharadi yake, rashinsa yana hana ingancin aiki, samuwarsa kuma shi kadai ba zai sa aiki ba, sai dalilan da suke sa aiki sun haɗu. Da haka dan mutum ya yi alwala in lokacin azhar bai yi ba za a ce dole sai ya yi azhar ba, sai lokacin ta ya shiga. Alwala ita kadai ba za ta sa a yi sallah ba, amma rashin ta ita kadai zai hana a yi sallah. Da haka sharadi ma yalzamu min adami la adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dhatihi. Malamin usul suka ce sharadi shine wanda rashinsa yana sanya dole a rasa ingancin aiki, a rasa aiki, tare da cewa samuwarsa kuma baya tirsasa a samu aikin ko a rasa shi. Don haka waɗannan sharuɗa da malam zai ambata mana guda takwas ko wani abu makamancin haka, yana nufin kenan idan waɗannan sharuɗan ba su kammala ba. Kun san shi kuma sharadi ko ɗari ne, to sai sun cika ɗarin nan tindi sannan abin ya yi ibadar ta yi. Idan aka rasa ɗaya aka samu 99 ba za ta yi ba. An fahimta? Shi haka sharadi yake. Don haka yanzu a sallah idan muka ce da alwala da sarkin tufafi da fiskantar alkibla da suturta al'aura duk sharuɗa ne, to sai mutum gashi ya suturta al'aura, ya yi sarkin tufafinsa, ya fiskanci alkibla amma bai yi alwala ba, ko kuma ya yi alwalar ya fiskanci alkibla da tufafinsa mai tsarki, afwan, ya yi alwalar ya fiskanci alkibla amma tumbur ba zai yi ba, ya yi alwalar ya sanya tufafin ya fiskanci alkibla amma da najasa a jikinsu ba zai yi ba. Kenan shi sharadi idan aka rasa ɗaya to sauran ba za su yi amfani ba. Daka yanzu da aka ce sharuɗa guda takwas, malam fa yana nufin idan aka rasa ɗaya cikin takwas ɗin nan to ba hali mutum ya yi shafa a kan wannan kufi. Da malam ya ce lil mas'alar kufaini, ku sani cewa mas'alar mas'ala ce ta rangwamen shafa a kan kufi. Yaushe ne mai sallah idan ya zo alwala yake da rangwame na shari'a, idan ya shafi kansa, ya shafi kunne, idan ya ɗebi ruwan wanke kafa ya yarfe sai ya shafa akan kufinsa ba sai ya cire shi ya wanke kafafun ba, shine shafa akan kufi. Ya yi alwala amma ba sai ya cire kufin ba, ba sai ya wanke kafafunsa ba zai iya shafawa, to yaushe ne mutum zai samu wannan damar? Tabbas kamar da na ambata a baya, ya tabbata a musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta, sannan shi ma an ga yayi, har ma sahabin yace na yunkura in cire masa kuffinsa guda biyu don ya wanke kafafunsa, sai ya ce a abassu kaga wannan yanki fa masaha alaihima sai ya shafa akan su bai cire su ba to amma wai yaushe ne mutum zai samu wannan rangwamen sai wannan shafar ba sai ya wanke kafa tunda mun san cewa asali shine me wanke kafa asali a alwala shine a wanke kafa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم كشفكاونكم ساكتي وارجلكم وان ده wannan shahararren tafsiri ne da dukkanin mun sani malamai suka ce wannan atafi ne akan gabobin wankewa faqsilu wujuhakum da fataha wujuha wa aydiyakum aydiya ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum shi wannan mai shafa ru'usi saboda ba'ul jarri dan haka wannan alaka ta shafa ta shafi kai ne sai ka ce wa arjulakum sai zama kafafu sai suka dauki irin wasalin fiska da hannu sai zama kenan irin aikin su ne za a yi wa kafa shine wankewa tare da cewa akwai qira'a wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum da ta dama atafi akan bi ru'usikum duk da cewa ba ta cikin alqira'atul mutawatira ba ta cikin qira'o'i wanda suka zo ta hanyar tawaturi amma akwai wanda wasu daga cikin malamai sai suke cewa wannan riwaya ko qira'ata bi ru'usikum qira'ata bi ru'usikum wa arjulikum atafi akan ru'us tana ishara ne tana ilmantarwa ne ala fardu sihatiha tana ilmantarwa ne akan shafa akan kufi don haka za mu samu fa'idar shafa akan kufi da wannan qira'a wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulikum da kafafunku su ma ku shafe su to tunda an samu a sunna akwai shafa akan kufi to sai a fassara wannan qira'ar da shafa akan kufi amma ba shafa kafa tana waje ba don haka wannan matsala ce mai sauki a ijma'in malamin musulunci akwai shafa bisa kufi kamar yadda ya tabbata alqur'ani a wata qira'ar ya kuma yi tawaturi a hadisi malam yace al-awwalu an yakuna jildan na farko daga sharuɗan ya kasance fata ya kasance fata fala yamsahu ala ghairihi ba zai yi shafa akan waninsa ba kal khirati kamar tsumma yadi wa nahawiha da makamancinsu idza suni'at ala hay'ati al khuff wa idan an kera su a bisa tsarin khuffi dan an dauki ulu ko zare ko kuma wani kittani ko yadi an tsara kufi ala hay'atihi akan kamanninsa ya rufe kafa da idan sawu amma fa na yadi ne kamar safa da muke amfani da ita malai ci to da za a yi hakan akan tsarin kufi amma na yadi to ba za a yi shafa akan sa ba saboda wai ai daga cikin sharadin shafa akan kufi ya zama na fata to wannan yana daga cikin sharuɗan da aka kalubalanci malikiya da shi cewa wannan akwai takallufi da kuma rashin la'akari da dalilin ko illar da ta sa aka zo da rangwamen shafa akan kufi na ambata a farkon karatunmu illar da ta sa aka yi rangwame bisa kan shafa kan kofi ita ce mai almashakkatu za'ida wahalar sawa da cirewa to kaga da a ce illar fata ce kawai fata ita ce illar to sai a ce yanzu fata sharadi ne tunda ba ita ce illar ba ko ma menene in za a saka shi a kafa saka shi ya zama wahala cire shi wahala to zai dauki wannan ma'anar haka sharadi ne da wanda bashi da inganci malam yake illal jawraba illal jawraba sidi jawrabi wa huwa ma kana ala shakli al-khuffi shine wanda ya kasance akan wato irin kamanni na khuffi min al-kattani na wato na saka da zare wa nahwi da makamacin sa min fawqi wa min tahtihi jildun makhruzun amma saman sa da kasan sa wato akwai fata makhruz da aka dinka wato nan yana nufin akwai irin nau'i na kufi da aka yi rangwame akan shafa akan sa shine kufin da aka yi shi da kamar ulu na kittan da kamar ulu amma kuma kasansa da samansa fata sai aka hada wannan zaren sakar da fatar sai zama gefe da gefensa ne ya dauki kadai zare amma samansa da kasansa fata ne saboda su a malakiya duk kamar da zo nan gaba ai shafar ma sama da kasa ne da haka gurin da za a shafa din ya zama fata saman da kasan da za a shafa ya zama na fata ne to wannan shi an yi rangwame a kansa saboda an dai samu fata abinda aka sirka na tsumma din ko kittani da aka sanya a jiki ba zai cutar ba tunda fatar ma ta fi yawa in an ce sama fata ne kasa fata ne to ai fata ta fi yawa dan haka sai suka yi rangwame akan irin wannan kufin da iya shafa a kansa amma malam yace makhruzun wanda aka dinka wato an hada shi da fatar an yi dinki الثاني نبي أن يكون طاهرا فلا يمسح على النجس كجلد الخنزير وجلد المأكول غير المذكى أو المذكى غير المأكول وإن دبغى ما لا يتي نبي أن يكون طاهرا ولو خف يدوم من ذلكي شي كان سخوف فلا يمسح على النجس baya yin shafa akan najasa kufin najasa to zaka wala Allah in an ce kufin baya yin shafa akan najasa hankalinka ya tafi zuwa ga kufin da aka yi masa fitsari ko kuma aka yi masa bayan gida ko aka taka najasa da shi ba wannan zancen malam yake nufi ba abinda malam yake nufi da shi sai misali yace ka jinjil khinzir kamar fatar alade idan aka yi kufi da fatar alade to wannan fatar ta najasa ce ba za a yi shafa a kansa ba wajiltil ma'akuli ghairil muzakka da kuma fatar abinda ake cin namansa amma ba a yanka ba al ma'akul abinda ake cin namansa kamar rago ko sa ko raguni ghairil muzakka amma kuma ba a yanka shi ba mushe kenan aka samu mushen akuya sai aka yi kufi da fatar malam yace awil muzakka ghairil ma'quli ko kuma wanda aka yanka ko kuma an yanka din amma ba a cin nama kamar jaki sai aka yanka shi yanka sosai da wuka da alkibla da yankan da karatin yanka aka fede shi to fatar wai malai yace idan aka yi kufi da ita to bai ba ko dai dabbar da aka haramta ta gaba dayanta aka la'ance ta kamar alade ko kuma dabbar da aka halatta cin namanta amma ta mutu mushe hatafa an fiha ko kuma dabbar da aka yanka ta amma ba a ci kamar jaki to duk waɗannan fatunsu malam yace ba za a yi shafa a kansu ba amma ku fahimta fa nan malam ba yana cewa ba za a yi kufi da fatunsu ba ko da an yin ba za dai a yi shafa ta alwala a kansu ba to amma malam sai yace wa in dubiga, ko da kuwa an je ne. To wannan ita ce gabar da kuma malam ya zo da ita gaba daya karatun ya abina. Yace wa in dubiga, ko da kuwa an je ne. Amma ga hadisi ya tabbata ingantacce, Annabi alaihi salatu wassalam ya ga wasu daga cikin sahabbai suna jan wata akuya mushe. Yace wannan fa, suka ce za mu jefar ne ta yi mushe. Yace halla akhadtum ihabaha, to ba kwa faide ta ku dauki fatar ba, ku watsar da sauran abubuwa. Sai suka ce ya rasulullah innaha mayita, ya mayakin Allah mushe ce ai. Sai yace ayyuma ihabin dubigha faqad tahura, ai duk fatar da aka jeme, ayyuma ihabin dubigha, duk fatar da aka jeme faqad tahura, to ta tsarkaka. To anan idan muka yi la'akari da wannan nassin, za mu ga cewa ya yi duk fatar da aka jeme. Don haka ba a bambance mafi kusacin italaƙi, mafi kusacin umumi da zai zo maka a tunaninka shi ne mai. Da aka ce duk fatar da aka jeme, wace fahimta ce cikin umumi? Tunda yanzu aka ce kowace, na ka an yi umumi, to wace fahimta ce za ta fara zuwa maka daga wannan umumi? Shi ne ko da ta mushe ce, ko ta abin da aka yanka ne, ko ta mushe ce, in dai an je mai faqad tahura, to ta tsarkaka. To amma wannan umumin bai takaita fa iya mushe ba, duk da cewa qadiyya ce ta mushe. Mushe ne yanzu aka fara magana. To amma kun sani cewa ƙa'ida ce wajen malamin usul, al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab, ana la'akari ne da mai lafazi ya ce, ba wai da kadai me ye sababin ba. Da haka ba za mu yi la'akari da cewa mushe suke ja sai ya faɗi wannan magana, don haka fatar mushe ake nufi ba. A'a, ai lafazin mun yi la'akari da shi ya game kowace irin fata. Wancan satin muka yi karatu, ko wannan satin, a wancan satin muka karatu da ku akan muhimmancin la'akari da lafazin da aka yi amfani da shi. Ayyuma ihabin, kowane irin, kowace irin fata ce, dubiga aka jeme ta, faqad tahura, ta tsarkaka. Don haka da fatar mushe, da fatar abin da ake cin namansa, da fatar abin da ba a cin namansa, har fatar alada, in an je mai ta shi kenan. Tunda cewa yake kowace irin fata, ayyuma ihabi, jama'a an gane? Yawwa. Don haka wannan lafazin umumi ne, ba za mu yi la'akari da iya qadiyya ta mushe ba, za mu ɗauki lafazin a yadda yake a umuminsa, har sai inda a ce akwai lafazin da ya zo ya cire waɗansu fatu. Kuma ni iya karatuna ban ga yadda aka cire wasu fatu aka ce ban da su ba da wani nassi na daban. Wannan nassin shi ne nuna kowace fata aka jeme ta. Kun ga da bana mantawa, muna yara har ma mukan guji sayan bel na fata, sai dai irin ba sai cika lame din nan. Kun san shi? Sarki malamai za su san shi. Ba sai yi cika dame wani bel wanda in ka ja shi ka zuge sai ya rike da kansa. Ka ja shi sai ya rike da kansa. Da haka shi ba hook yake da shi wanda ake sa shi a bita ciki ba. Kai wani karfe ne. In ka zo cire shi karfen za ka daga sai ka ja shi. To da shi wannan nasin ma ne. Nasin na kittani ne. Wannan bel ɗin ma nura ka san shi ko? Ka taɓa ɗaurawa? Ba kai ba, kai ka ai shekarau ne. to wannan na kitani ne to a wannan lokaci a wannan lokacin wannan bellin muke yayi saboda an malaman wannan lokacin sun haramta mana bel din fata saboda wai ba za a yi sallah da bel din fata ba saboda wai ba a san fatar meye ba kuma mushe ne daga wajen arna take zuwa da sauransu to amma a babin ilimi shine tunda an je meta ko mata ne ko ta alade ce an je meta za a yi sallah da ita za a yi khuffi da ita kuma a yi shafa a kansa kaka maganar da malam yace wa in dubiga ta ci karo da umumin lafazin manzon sallama da yace ayyuma ihabin dubiga irin wannan yakan faru ku duba nan malam yace wa in dubiga hadisi yace ayyuma ihabin dubiga kun ji lafazin ya fito wannan yana nuna maka malam ya san da hadisin shi yasa ma yake maka wa in dubiga ya san da hadisin malikiya ta san da hadisin sai ce ma da shi ma take an fahimta eh mana wato wa in dubiga koda an je me saboda karka je ka gani a wani hadisi an ce duk fatar da aka je me ka dauka to koda an je me to irin wannan yana bukatan tarbiya da ilimi shi yasa yana da kyau ɗaliban ilimi a su karanta wani littafi na Sheikhul Islam Raf'ul Malami عن الأئمة الأعلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام وأن للتافا ياتكونا إذن وأن المطلول دذاك جني ما لميسن تكرو رفع الملام لو تذلك عن الأئمة الأعلام دقا كان حمشا كم معلومة ندونيا لو تذلك دقا كان حمشا كم معلومة ندونيا malaman duniya ne kai yanzu da irina mun dan yi bulugul maramu mun ci karo da hadisi sai muka ga mai iziya ya fada to karshe wata kila sai ka dinga cewa ka duba da Allah hadisi yana cewa ayyuma ihabin dubiga shi yana cewa wa in dubiga wato ma ba za a yi ba kaga daga nan ka dora mai zargi kenan to sai malam ya littafi Sheikhul Islam raf'ul malami dauke zargi da tuhuma an la'imatul alam daga kan hamsha kan malaman duniya in an ga sun zo da zance da yake karo da wani nasi to akwai dalilai da dama da za su iya sa haka a ilmanci na ilimi saka yanzu mu ne ilimin mu yayi karanci cewa sakawa wa in dubiga ya ishe mu fahimta cewa ya san fa da hadisin da shi ma yake sannan tunda malami ne ya fi mu malanta ya fi mu tsoron Allah ya fi mu sanin Allah ya fi mu son alqur'ani da hadisi to akwai dalilin da yasa ya tafi akan haka mafi karancin dalili a ce a wajensa bai inganta ba a ce tun daga imamu malik sun tafi a malikiya cewa wannan hadisin bai inganta ba tunda bai inganta ba a aiki da shi to sai a ce maka to koda an je me don hadisin da ka gani na maganar jemewa bai inganta ba don haka koda an je me kun gane wato ɗaya ne wannan daga cikin usurori da dama da malamai suka ambata wanda yakan sa mu ga malamai sun samu karo da nasi debele tabun Sheikh Al-Uthaymeen Muhammad ibn Salih Allah ya kansa da rahama al-khilaf bayn al-ulama sabani tsakanin malamai wannan littafin da littafin dan kanka ne wanda in idan ka sa idan ka saba da karatu awa ɗaya ya ishe ka karance shi dan karamin littafi ne bai kai ko usulu salasa ba yawa al khilafu bainal ulama to shi ma wannan littafin in ka karanta shi shi ma zai dan wayar maka da kai dangane da irin waɗannan matsalolin don haka anan za mu ce wannan hadisin ya inganta ingancinsa kuma ya shahara wala'alla a wancan lokacin a wajensu gwargwadon bincikensu bai inganta ba amma daga baya bincike ya nuna ya inganta tunda ko ya inganta to za a yi aiki da shi a ajiye fahimtarsu amma su Allah zai ba su ladan fahimtarsu don sun gina ne akan me akan iliminsu na cewa bai inganta ba to mu tunda a wajenmu ya inganta kamar yadda malamanmu da suka shahara suka tabbatar da ingancinsa to za mu tafi akan wannan fahimtar ta cewa duk fatar da aka je mai ta tayi tsarki sai mu ajiye malam fahimtarsa ko fahimtarsa ta malikiya cewa ba za a yi da fatar ainihin wato dabbar da ba a yanka ba fatar mushe ko fatar jaki ko da an yanka shi kuma ko da an je mai sai mu ajiye wannan zancen sai mu ɗauki zancen da ya tabbata a hadisi mu roƙa masa gafara da rahmar Allah mu ma Allah ya gafarta mana malam ya ce as-salis sharadi na uku an ya kuna makhruzan wannan kuffin ya zama makhruz ya zama ɗinkakke a malikiya kufi dole ya zama ɗinke shi kai kar ya zama an rakkaba shi ne kawai da ɗan wani ɗan wani dabaru ko mannawa misali aka ɗan mammanne shi da gam ko kuma aka ɗan zazzarga shi ba ɗinkawa ba to duka wannan a malikiya ba zai zama kufi ba sai ya zama an ɗinka shi ɗinki sosai ta yadda zai kama ƙafa zai zama tamkar takalmi a ƙafa ba wani temporary abu aka yi ba in an ɗinka shi to za a ɗinka shi ne a bisa shakali a bisa hai'a ta ƙafa za a ɗinka shi ne bisa yadda tsarin ƙafa yake sabanin wanda ba ɗinkawa aka yi ba an manna ne ko an zazzarga ta yiwu kawai wani abu ne aka kifa a ƙafar ba a tsara shi akan tsarin yadda kamannin ƙafa yake ba ta yiwu ya zama temporary ne idan an cire shi kawai zai zama falle-falle da an cire shi ba kofi sunansa ba kawai fatu ne to malikiya suka ce sai ya zama ɗinkakke wanda zai ɗauki sunan kofi permanent ba temporary ba to wannan sharadin babu illa a kansa saboda ai tunda magana ake akan kufi yana daga cikin ma'anar kufi shine wannan ɗinkin tunda wani abu ne na amfani a ƙafa mai kama da takalmi kaga ai bai kamata a ce da an cire shi ya wargaje ba in ya wargaje to kaga ba kansa ake magana ba wanda yake mai kama da takalmi ana saka shi kuma a cire shi in an cire shi yana nan da sunansa in an saka shi yana nan da sunansa to wannan shi sharadin ya zama makhruz yana daga cikin ma'anonin kufi don haka wannan sharadi ba za a irgajinsa ba fala yamsahu alayhi idza kana marbutan aw nahwahu malai yace ba zai shafa a kansa ba idan ya kasance dauri ne daurarre ne ko makamancin haka ko mannan ne marbut daura shi akai kamar yadda ake daura igiyar takalmi haka aka sassarka shi aka harhada shi to malam yace ba za a shafa kansa ba arabi'u na hudu an yakuna satiran li mahallil fardi ya kasance ya suturce gurbin farali na kafa kun ga wannan wata jumla ce irin ta malaman fiqh mai dikka an yakuna satiran li mahalli al-fard ya zama ya satarce mahallin farali ina ne mahallin farali a kafa daga idan sawu duk abin da yake kasa in an ce satirar lirrijili kaga ba zai yi ba tunda rijili ya hada halattun yoyi in an ce satirar lilqadami to zai iya yiwa idan sawu bai shiga ba amma an ce satirar limahallil fardi to an zo da kalmar da ta hade komai ya kasance ya suturce gurbin farali kenan idan huffi bai suturce gurbin farali ba to ba za a shafa kansa ba shi ma wannan sharadi ne mai kyau misali a ce kasan idan sawu ne kasa da idan sawu baya daukan ma'anar huffi tunda baya daukan ma'anar huffi to ba zai shiga cikin hukuncen huffi ba dama ko ya zama huffi ko ya zama yana daukan ma'anar huffi sai su tafi a hukunci daya to amma in bai wuce idan sawu ba shi ba huffi ba ne kuma baya daukan ma'anar huffi saboda huffi bisa al'adar larabawa yadda yake yana wuce idan sawu da an kira huffi to an san takalmi ne da ya zarce idan sawu ko kuma ya zama ya rufe amma ya tsunga ba suna waje duk ya tsu biyar din suna waje kamar a ce kamar irin yadda za ga wani mara lafiya an daure kafarsa amma ya tsun suna waje sauran kuma baya zuwa dindin ne zuwa idan sawu a daure to kaga irin wannan idan mutum kawai sawa yayi ba wai jinya shi mai jinya hukuncin mai jinya mun yi magana akai a karatun da ababin da ya shude yawa dan idan mutum sawa kawai yayi ba wai jinya bace ba to bayyanan yatsun sannan zai hana shi samun damar shafa akai saboda yanzu wannan yatsun tunda suna waje me ya kamata musu wankewa to tunda gurin da ya zama dole a wanke gashi ana ganin sa a waje to ai ba zai dauki hukuncin shafa ba sai dai idan gurbin faralin da ya bayyana ba shi da yawa kamar a ce babbar yatsa ta kasa kufin ya dan huji ta kasanta kamar yadda wasu haka babbar yatsa tana saurin lalata takalmi ya dan huje ta kasa ko dunduniya ya dan huje ta kasa to wannan bai wuce a afuwa a kansa saboda irin wannan dan gurbin in ka kwatanta shi da yawan gurin wankewa na farali wannan dan kankanin abu ne ana iya afuwa a kansa kuma ba zai rage komai ba wajen wahalar sakawa ko wahalar cirewa an ya kuna satiran li mahallil fardi ya kasance ya lullube dukkanin mahalli na farali la ma naqasa fala yasihu almashu alayhi malai yace banda wanda ya gaza banda kufin da ya gaza rufe mahallin farali shine la ma naqasa banda wanda ya gaza fala yasihu almashu alayhi baya inganta ayi shafa a kansa kufin da ya gaza wa kaza in kana fihi kharqun kabirun qadru thuluthil qadami hakan nan idan ya kasance yana da tsago kharqun ko yaguwa kabirun babba yana da faso mai girma ko yaguwa mai girma qadru thuluthil qadami da girman ta ya kai daya bisa ukun kafa kun ga abin da ya dauka daga kamar tsakiyar kafa ya tafi yatsu ai ya kai daya bisa ukun kafa in ya bayyana ba za a shafa kai ba amma yadda muka bada misali a ce babbar yatsa ko dunduniya to wannan ai wani abu ne da za a iya afuwa kansa in an kwatanta shi da girman sauran kafa din al-khamis sharadi na biyar أن يمكن تتابع المشي فيه فالواسع الذي لا يمكن أن يتتابع المشي فيه لا يمسح عليه ما لا يتنبير أن يمكن تتابع المشي فيه ييو أئي بيبيا تفيع أتكنسا ونوقف ييو أن يمكن شرقي ييو تتابع المشي فيه بيبيا تفيع أتكنسا فالواسع يلوتتا يتي أما يلوتتش الذي لا يمكن أن يتتابع المشي فيه وأن بزي يبميشي يبيبي تفيع أتكنسا لا يمسح عليه بذي شفاء كان صبا أنقان ونشرد واتو إذا ما يكام كفا تتابع المشي شيني إن يتلقى كفا كفين ذي بكفر sannan kafar za ta dawo da shi amma banda kufin da in ya daga kafa zai bar shi a ƙasa yana sukup 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 suk to baya bin tafiya yana sha'aninsa ne shi ma kafa tana sha'aninta shi ma yana sha'aninsa dan haka wannan baya tatabu'in tafiya tatabu'ul mashi shine zama ya kama kafar tip in an daga kafa an daga shi in an aje kafa an aje shi an fahimta shine ma'anar an yumkina tatabu'ul mashi fihi yajibu abibi tafiya a cikin sa wato ya zama yana bin taku shine tatabu'ul mashi yana bin taku baya rabuwa da kafa yayin dagawa ko yayin ajewa falwasi'u wanda yake yalwatacce yalwatacce wanda bai kama kafa ba kenan yayi yawa a kafar alladhi la yumkinu tatabu'ul mashi fihi wanda bazai yi ko la yumkinu an yutatabi'al mashi fihi ba zai yi game shi ya bibi tafiya a cikin sa ba yana tafiya yana kwabe masa yana tafiya yana kwabe masa la yamsahu alayhi to bazai shafa kan sa ba tunda ai dama me muka ce illar da ta sa wahalar cirewa to shi da kansa ma da an daga kafa zai cire to kaga ai ba wahala kenan kawai zai a cire shi a wanke a mai shi ba zai yi wahalar fita ba zai yi wahalar komawa ba to kun ga wannan sharadin ya zo daidai da illar da ta same akai rangwame na ga wannan sharadi shi ma karbabban sharadi ne as-sadisu sharadi na shida أن يلبسه على طهارة يا سنياشي على طهارة أكن سريكي يا شعب من شرد نبيو شرد نبيو أن يكون طاهرا شي خف يذم من سريكي أما شرد نشدا أن يلبسه على طهارة يا سنياشي أكن sarki kaga kenan ba magana shi hukuncin ake ba shi me sakawa ya sanya shi akan sarki fala yamsahu alayhi illa bi sahu wa huwa muhdithun ba zai yi shafa akan sa ba idan ya sanya shi yana da hadasi misali ko yayi wanka wankan sabulu ba wankan sarki ba wankan sabulu yayi kuma bai yi alwala ba ya fito ya shafa mansa zai fita sai ya sa kufi a zahar ta yi to ba zai shafa a kansa ba sai ya cire shi alwala sharadi ne wannan sharadin shi da hadisi gangariya a kansa kamar yadda na ambata mana hadisi a baya wani sahabi ya zuba manzon sallama ruwan alwala ana dawo daga yakin Khaybara yace fa ahwaitu li anzi'a kufaihi sai na yunkura dan na cire kufinsa guda biyu fa kala da'ahuma sai yace basu fa inni adkhaltuhuma tahiratayni ko wahuma tahiratayni ko tahiratani na sanya su suna da tsarki To wannan hadisi malamai sun yi maganganu akan ma'anarsa, wanda ƙarshe dai in ka tattara maganganun malamai, hadisin shi kadai ya kunshi sharuɗa guda biyu na tsarki. Sharaɗi na biyu da muka karanta anan na cewa shi huffin ya zama mai tsarki. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, na sanya su a halin suna da tsarki. Idan aka ɗauka cewa huffin ne, ma'ana kenan tsarkin shi kansa huffin. Idan kuma aka ɗauka cewa ƙafar ce, to kenan tsarkin ƙafar, tsarkin ƙafar kuma zai komawa tsarkin hadisi. Jama'a an fahimta? Amma yanzu mai tambaya, nini da takalmi da ƙafa, wanne ake sakawa ne a cikin wani? Ƙafa ake sawa a takalmi ko takalmi ake sawa ƙafa? Ƙafa ake sawa a takalmi? Ok. Yanzu misali, kai yanzu idan ka zo ka, za ka sa takalmi ko? Za ka sa ƙafarka a cikin takalmi sai ka ce na saka takalmi. Yaro sai ya ce a sa masa takalmi. A sa masa takalmi. Shi din ƙafarsa aka sa takalmin ko takalmin aka sa ƙafarsa? Wannan abin da kuke gani ya sa malamai sun tsawaita magana da bincike a kan wannan abin da nake muku magana a kai yanzu. Saboda ƙoƙarin gano da manzon Salma yake fa inni adkhaltuhuma tahiratain, na sanya su da tsarki, ƙoƙarin gano wai kufin yake nufi ko ƙafar yake nufi. Idan takalmi ake sakawa, to yanzu kufi yake nufi, na sanya su da tsarkinsu, ma'ana na saka kufin da tsarkinsu su kufin. Idan kuma ƙafafu ake sakawa, na sanya su da tsarkinsu, ma'ana ƙafafun suna da tsarki na sa su a kufin. Sai ya zama idan kufi ake nufi, to shi ne sharaɗinmu na biyu a wannan littafin, kufin ya zama mai tsarki. Idan kuma ƙafafu ake nufi, shi ne sharaɗinmu na shida, shi ne ƙafafun su zama da tsarki, ma'ana tsarkin hadasi. To tunda malamai duka sun ambata, sai mu haɗa su gaba ɗaya a majalisinmu, mu ce dukan ake nufi. Kufin ya zama mai tsarki, sannan shi ma ainihin wato mai saka kufin ya zama mai tsarki, kuma wannan mahalli ne na ijma'i cewa ba a shafa kan kufi sai bayan an sanya su a kan tsarkin hadasi. Yanzu wannan sharaɗi na shida ne ko? To malam zai masa rassa, wanda waɗannan rassan su ne suka sanya sharuɗan a wasu littattafan na Malikiya suka wuce takwas. Amma shi malam sai ya sanya su sharuɗa na sharaɗi na shida. Sai ce wa yushtaratu fi hadhihi at-tahara, an sharɗanta a wannan tsarkin, tsarkin hadasin, an takuna ma'iyya, ya zama tsarki, ya zama tsarkin hadasin tsarki ne na ruwa. To in ka je a wasu littafin Malikiya, wannan sharɗi ne na bakwai. Sharɗi na bakwai ya zama tsarki, tsarki ne na ruwa, tsarki ruwa kamar yaya? Me malam yake so ya ce? Yau ba taimama ba, ba taimama mutum ya yi ya sa kofi ba, a'a tsarki ya yi na ruwa. To me yasa ya ce tsarkin ruwa bai ce ya zama alwala ba? Sai zai yi tsarkin wanka ne, zai yi tsarkin wanka ne. Malaman fiqh suna amfani da lafazi ne wanda zai magance kowace bukata. Ta haka ya zama tsarkin na ruwa. Falauti yammama, da zai yi taimama, sun malabisahu, sannan sai ya sanya kufi, lam yamsah alayhi, ba zai shafa a kansa ba. Wa an takuna kamilatan, na gaba shi ne ta kasance wannan tsarkin ya kasance cikakken tsarki. Cikakken tsarki. Falau ga sala ihdari jilaihi, da a ce zai wanke ɗayan ƙafafunsa guda biyu. Wa adkhalaha fil kufi, sai ya sa ta a kufi. Qabla ghasl al-ukhra, kafin wanke ɗayar. wa nahau dhalika, da makamancin su la yamsahu alai, ba zai shafa kai ba. Wanda a wajen a wasu littafan na malikiya wannan sharadi ne na takwas, amma malam duka ya kawo su karkashin sharadi na shida. Kun gane wannan magana? Ya zama cikakken bayan tsarki ne na ruwa, ya zama cikakken tsarki. Za ku ga wasu idan sun zo alwala za su sa safa, sai kaga in ya wanke kafar dama sai ya dauko safar sai ya saka ta, in ya wanke kafar hagu sai ya dauko safar hagu sai ya saka ta. Ya saka safar dama kafin ya wanke kafar hagu. Asali kuskure ne, domin alwala ba a san tsayawa yin wani aikin ana yin ta. Na biyu kuma, ya sani cewa kuwa idan fa ya zo alwalar gaba ba zai shafa akan wannan safar ba, saboda lokacin da ya sanya ta bai gama tsarki ba, sai ka gama wanke kafafun guda biyu shine ka gama alwala gaba daya, sannan sai ka sanya kufin guda biyu. To yanzu alwalarka ta zama ko tsarkinka ya zama cikakke kafin ka sa su. Amma malaman fiqh suka ce, amma da a ce zai wanke dama sai ya sanya kufin dama, sai ya wanke hagu sai ya sanya kufin hagu, to da zai cire ta daman ya mayar ta shikenan. An fahimta? Inda da ya saka ta kafin ya wanke hagu, kafin tsarkin ya cika, to yanzu tsarkin ya cika da ya sa hagu, sai ya cire sai ya mayar. Kun ga yanzu ya mayar akan cikakken tsarki, shikenan ya gyara matsalarsa. Ina? Sai ya yi baɗi? Kamar yaya? O, ya yi baɗi, ok. Ya yi baɗi, wato sai bayan ya gama tukuni ya sa hagu, sannan ya zo ya sa, ya cire ya sake dawowa ya sa. To haka suka ce in ya yi haka ba shi da matsala. Asabi'u na takwas, Allah ya kuna asiyan bilufsihi, kar ya kasance mai sabo wajen sanya sufi. Kalmuhrim gari almuttari lilufsihi, kamar mai harama wanda bai matsu da sanya kufi ba kuma sai ya sanya kufi din, mai haramar hajji ko umra. Ai manzo Allah ya hana sa kufi ko? Ya wala talumusa wala sarawila wala khifaf. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku sanya riguna ko wandina ko kuma kufi, da haka mai harama baya sa kufi, baya sa safa a kafarsa. Illa ahadukum lam yajidna alaini falyalbasil khuffaini walyaqta'huma asfala min alka'baini. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai idan ɗayanku bai samu takalma silifa ba, to sai ya sanya kufin guda biyu, amma fa ya yanke su kasa da idan sawu, sai ya mayar da su hafshu sai ya saka. Kun ga kenan an yi rangwame wa mai harama ya sa kufi da sharadin ya cire sama, ya yanke sama. To shine malam yace to kar ya dama mai sabo. Kun ga yanzu mai haramar da ya sa kufi bai yanke saman ba, yayi sabo an hana. To malam yace idan yana cikin sabo ne to ba zai shafa akansa ba, tunda ai yanzu wannan ma tukunna na sabo ne, wannan kufin da yake kafarsa. Kuma shafa wannan rangwame, dan me za ka yi rangwame akan sabo? Malam yace au bi safari, ko kuma kar ya zama mai sabo a tafiyarsa, da kufi a kafarsa matafiyi ne sai ya sa kufi don ya yi tafiya, amma tafiyar ta sabo ne. Kal'aqi, kamar wanda ya fandare wa iyayensa ya gudu, damana ta yi saboda noma, ya ce wa ban shi ba zai nishe tokowa sai dai ka bar gidan nan, ya ce ya yi din kawai ya buke tafiyarsa. To wannan malam ya ce idan ya sa kufi ba zai shafa a kansa ba. Wal'abiki, da gujajjen bawa, bawan da ya gudu daga wajen ubangidansa aka neme shi akarsa ya gudu, to shi ma a halin tafiyarsa ta gudu ba zai shafa kan kufi ba. Fala yamsahu wahidun minhuma, kowane ɗaya a cikinsu ba zai sanya kufi ba, saboda halin da yake ciki na sabo ne. Kuma wai wanda yake halin sabo baya fiskantar rangwame. Kun san malikiya in tafiya ta sabo ce ko kasar mutum bai sai yi ba. Yanzu wannan wanda ya fantare wa iyayen ya gudu, to ba zai yi kasar ba a malikiya, sai dai ya cika hudu, saboda tafiyar sa ta zabo ki kama dan te mai inganci matakar kai din nan ka shiga cikin ma'anonin da shari'a ta yi wa rangwame kawai zaka yi amfani da wannan rangwame sabanka kuma yana nan a matsayin sabanka asamin na takwas na karshe Allah ya kuna mutarafihan bi lubsihi kar ya zama mai kwalisa da sanya kofin faman labisa huli naumin wanda ya sanya shi don yayi bacci auna hawihi ko makamancin sa la yamsa walaihi ba zai shafa kansa ba wai ana sa kofi ne saboda bukata irin ta larabawa bukata irin ta larabawa ko zafin rana ko kuma kaya ko kuma wani dalili cikin dalilai ko kafarsa tana da wata matsala idan yana taka kasa za ta dinga yin faso ko na makamancin haka sai ya zama ya saka don kariya to wannan duka zai iya shafa kai amma ya sanya shi mutarafihan na kwalisa ne kawai saka ne don ado ya saka ne kawai don yayi bacci bari ya sa kofi yayi bacci akwai kun san akwai kofin bacci akwai wasu zannuwan gado masu zuwa da kofi na bacci aga cikin zanin gado akwai takalman bacci to irin wannan kaga kawai na ado ne kawai na kwalisa sai malamin ya ce to ba zai ko da yayi sallar isha ne sai ya sanya su ya kwanta ya bacci ya tashi sallar asuba ba zai shafa kansu ba domin na bacci da na bacci ne ba na bukata bane har bacci ma da takalmi dan haka yayi kadan ai masa shafa a kansa amma zance mai inganci duka wannan da malamin ya ambata in dai kufin ne to mutum zai iya shafa kai Allahu ta'ala alam in Allah ya kai mu sati sai mu tashi a tambayi Allah ya ba mu ladan abin da muka yi daidai kuskure kuma Allah ya yafe wa sallallahu wa sallim ala nabiyyi karim wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wa laqibatu lil muttaqin salatu wassalamu ala nabiyyil karim mala yace kamar masu shafa akan rawani to su kuma yaya al'amarin su shafa akan rawani shi babin sa daban baya babin shafa akan kufi shi ma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan rawani sai dai mas'alar da malamai suke sabani akan ta shine shin mai shafa akan rawani akwai bukatar ya shafa wani abu na gashin gaban kansa kafin ya bi ta kan rawanin ko kuwa zai shafa akan rawani ba tare da ya taba wani gashi na kansa ba wannan shine mas'alar ta sabani a zance mai inganci shine shafa akan rawani ne idan rawani bai rufe dukkan gashin kai ba misali ta gaban akwai sauran gashi kamar yadda wasu suke sanya rawanin su sai su bar wani dan gashi haka gaba to sai a hada da shi a shafa idan kuwa ya rufe shi gaba daya sai a shafa shi domin shafa akan rawani ya tabbata daga annabi alaihi salatu wassalam na'am na'am mace ce mijinta ya sake ta saki na uku kuma har alwalin ta je same shi ya tabbatar masa cewa ya sake ta saki uku to yanzu kuma daga baya sai ya dawo yake cewa shi bai sake ta ba ita ma ta goyi bayan ta kan cewa shi bai sake ta ba to wannan abu ne mai sauki a dole sai an je gaban shari'a ba zai yi a magance matsalar a haka a gida ba sai an je kotu kuma dole ne zuwa kotu saboda in suna da haƙƙin ci gaba da auratayya ba su fi rayuwarsu idan kuma ba su da haƙƙi to a tabbatar ta fuskar hukunci a raba su kuma idan an je a wani da wannan lokaci shi wanda yake tabbatar da cewa saki uku ne za a nemi ya kawo shaidu in ya kawo shaidu shikenan idan bai kawo shaidu ba to shi sai ya rantsa cewa bai sake ta ba in ya rantsa bai sake ta ba shikenan sai ya je zauna da matarsa sauran hukunci yana wajen Allah sai an je gobe kiyama yawwa amma a gida abin ba zai warware ba na shikenan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.